الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي ميتال البركة مسلاتي مغلقة kenan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na talata yau 22 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 5 miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsir suratul anbiya inda muke kan aya ta 96 kafin mu shiga za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da muka samu. Wannan yana tambaya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yake cewa hukuncin wato menene hukuncin matar miji wadda take hana shi yayi wa matansa da ƴaƴansa abinda yake haƙƙi ne a kansa da yayi musu. Idan ya zanto haƙƙi ne na matarsa ko na ƴaƴansa, ba ta da ikon da za ta hana shi musu. Haƙƙin uwa yana nan a matsayinta na uwa, wajibi ne ya yi mata biyayya, wajibi ne ya kula da ita, wajibi ne ya girmama ta, wajibi ne ya faranta mata rai. Haka nan su ma iyalansa, matarsa da ƴaƴansa, wajibi ne ya kula da su, wajibi ne ya ciyar da su, ya shayar da su, ya tufatar da su, ya kula da dukkan ɗawainiyarsu. Kowa da haƙƙinsa, haƙƙin wani baya hana na wani. Kuma kowanne Allah subhanahu wata'ala shi ya ce a ba shi haƙƙinsa. Mata na aure Allah shi ya ba da haƙƙin, mai ba su haƙƙinsu ya ce a ba su. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سوداك الله سبحانه وتعالى yace suna da haƙƙi kamar yanda mazaje suke da haƙƙi a kawunansu. Haka uwa ba za ta hana ɗanta yayi abin da Allah subhanahu wataala ya farlanta masa ba. Wannan haƙƙin su ne, kuma Allah subhanahu wataala shi ya farlanta masa kula da wannan haƙƙin, ba haƙƙin uwa bane ta hana shi. Sauraka in ta hana shi ya hanu, ma'ana ya ki ba wa iyalansa haƙƙinsu saboda uwarsa ta hana shi, baya da uzuri a gurin Allah. Kuma Allah zai kama shi da wannan laifi domin ya bar umarnin Allah ya bi na mahaifiyarsa, ya saba wa Allah, ya yi wa mahaifiyarsa biyayya. Da kuma a ka'ida duk musulmi ya sani cewa biyayyar Allah tana gaba da biyayyar kowa, tana gaba da biyayyar kowane mahaluki. Saboda haka ba zai saba wa Allah ba saboda ya faranta wa mahaifiyarsa. Shi kuma wanda yana tambaya cewa mutum ne yake gaida mahaifiyarsa a tsaye, ita kuma ta ce ya daina in har ba zai tsuguna ba, to ya yi ƙoƙari ya fahimtar da ita, kawo mata hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya ce law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Ya kawo mata sai ta ce to ai ita ba sujjada ta ce mata ba, to shi ne yake gaishe da ita a tsaye ba ta ansawa. Daga baya kuma ya dawo yana yana zama to daban ba inda aka ce zaka gaishe da uwarka dole ka gaishe da ita a tsaye in tana zaune kai ma ka zauna ko ka tsuguna ba laifi bane abinda ake magana aka sa shine durƙuso yayin da take tsaye kai kuma ka durƙusa ga ta tsaye amma kai kana durƙushe a ƙasa wannan shine malamai suke magana akan sa cewa ba daga cikin gaisuwa ta musulunci wanda malamai sun yi magana akan wannan Imam Nawawi a cikin Kitabul Azkar ayi magana akan wannan Sheikh Usman Dan Fodio a cikin Ihya'u Sunna wa Ikhmalul Bid'a ayi magana akan wannan sun sa shi a cikin abinda bai halatta a yi shi a gaisuwa ba amma idan tana tsugune ko tana zaune kai ma ka tsuguna ko ka zauna wannan babu komai kuma haka yafi dacewa bai dace tana zaune ba kai kuma kirere kana tsaye kana ce mata ina kwana sauraka ba laifi kai bidan ka zauna ko ka tsuguna amma yayin da take tsaye ta ce sai ka tsuguna to wannan shine ba hurubunta ba wannan kuma ba zai sa ka ci gaba ka daina mata abin da kake mata na kyautatawa ba ko gaishe ta koda kuwa ba za ta ansa ba sai wannan shi kuma da yake cewa assalamu alaikum ina so a ja hankalin ko a yi nasiha ga masu cewa ba za su je wajen wa'azi ba sai dai su ji daga rediyo to inda har za su ji daga rediyon ai ba laifi a bukatar da ake shi ne saƙon ya je kunnensu kuma su yi aiki da abinda suka je wanda ya zo gurin wa'azi ya zanto ya ji amma bai aiki da shi ba mai amfanin zuwa mai wani amfani ba wanda ya ji kuma daga nesa ya karɓi abin wannan shi ne abinda ake bukata Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga al'umma duka wasu sun yi zamani da shi amma ba su karɓi da'awar da ya zo da ita ba ba su karɓi musuluncin a hannunsa ba wasu kuma ba su yi zamani da shi ba sun zo bayansa kuma suka karɓi kiran da ya yi labari ya zo musu suka karanta suka yi imani kaga waɗannan su suka ci moriyarsa ba wanda suka yi zamani da shi ba su yi imani da shi ba sauraka bukatar da ake so shi ne ya zanto an ji kuma an yi aiki da abu in an zo babu shakka wanda zai zo ya ƙara nuna damuwarsa matuƙa da har zai iya barin abin da yake ya zo kuma mutum ya shigo masallaci ko ya zo gurin da ake ibada ya zauna shi ma ita ma ibada ce an sani cewa shigowa gurin da ake ibada ka zauna ko ba sallah kake ba to kamar kana sallah ne mala'iku kuma za su taimaka istighfari suna nema maka gafar ubangiji suna kuma nema maka rahamarsa to kaga wannan wata gara basa ce wani wata bonanza ce da shi wanda bai zo masallaci ba zai same ta ba amma ta fuskar sauraron wa'azi a ko ina kake in ga wa'azi ya je maka kai aiki da shi to abin da ake bukata kenan sannan kuma yake magana cewa mahaifiyarsa tana aiki a makaranta kuma tana bangaren girka abinci to abinda ake basu na kayan abincin wani lokaci ba sa dafawa duka sakamakon yaran ba sa cinyewa sai suke tahowa da sauran gida baya halatta su taho da sauran gida sai idan masu haƙƙin su ba su wannan izinin sun ba su idan waɗanda alhakin harkar ciyarwa take hannunsu suka ce idan ya yi saura mun yarda ku tafi da shi to shi kenan sai su tafi da shi amma ba haka ba sai su bar shi gobe a yi amfani da shi ko kuma su waɗanda abin yake hannunsu sa iya ɗauka su kai shi inda ya fi cancanta a yi amfani da shi idan su suka ɗauka suka ba su shi kenan babu komai amma ba haka ba ba ya halatta su taho da shi gida da hujjar cewa yaran ya musu yawa ba za su cinye ba wannan ba hujja ba ce domin ka buɗe wannan ƙofar sai a riƙa ragewa ma ko da ma ya ba zai isa ɗin ba tunda an saba ana ɗan ƙiba sai a ci gaba da ragewa saboda wannan ƙofar buɗe ta ba daidai ba ne saboda idan su hukumar makaranta ko kuma waɗanda su ne ke da alhakin ciyarwar suka ga yayi saura suka ce to ku ma'aikata mun ba ku shikenan ya halatta ku ci amma ba haka ba bai halatta ba babu laifi an yi abincin yayi saura an dafa shi yayi saura ku ci wannan daman in ba ku ci ba ma lalace zai yi wannan babu komai dan kun iba kun kawo gida matukar dai an gama buyin bukata da shi a cikin makaranta amma abincin da ba a dafa ba ku iba ku kawo gida wannan bai halatta ba in yana nufin abincin da aka riga aka dafa shi suka ci yayi saura to wannan babu laifi dan sun iba sun ciyar da iyalinsu saboda ko ba a yi hakan ba lalacewa zai yi wannan babu komai wannan kuma yake cewa menene matsayin maganar da wasu mutane suke cewa a cikin mata akwai wadda idan mutum ya aure ta sai jikinsa da hanyoyin samunsa sai ta toshewa sai mutum ya samu karayar arziki ban sani ba watakila yana ishara zuwa ga hadisin da yake cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar da waninsa hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa الشؤم في ثلاث المرأة والدار والفرس وتشؤمي ينا تترد أبو أكو وشؤمتي ينا تترد أبو أكو ينا تترد جدا جدا زما لكما بشي وما ترأولي وكما الفرس دوكي نوا وانا حديثي نسهيه sai malamai sun yi ta bayani akan ma'anarsa me yake nufi an sani cewa a musulunci ba yadda da camfi ba haramun ne mutum ya camfe wani abu ko ya camfe wani abu mai rai ko ya camfe wata magana da zai ji ko ya camfe wani aiki kamar yadda larabawa suke yi a zamanin jahiliya su riga camfi da tsuntsaye idan mutum zai yi tafiya sai ya je bayan gari ya tashi tsuntsaye idan suka yi gabas misali ko suka yi kudu suka yi arewa ya ce to tafiyar akwai sa'a abinda zai tafi nema za a dace sai ya yi tafiyar idan kuma suka yi yamma ko suka yi kudu sai ce wannan tafiya babu sa'a a cikinta sai ya dawo gida ko kuma in yana fita ya je kukan wannan tsuntsun da mai kwalakwalar mujiya ya ji kukan mujiya sai ce kai tafiyar nan akwai matsala sai ya dawo gida wannan canfi ne musulunci da ya zo ya yaki wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tila adwa wala tiyara wala tiyara tiyara shi ne wannan canfi da tsuntsaye din annabi ya kore shi Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin mutanen annabi Musa alaihi salam da suka rika canfe annabi Musa alaihi salam وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه إذن أبو ميكو يسعى ميسو سيستي داما وانا نامني إذن كوانا أبو ميكو يا أبنا يسعى ميسو سيستي يطيروا بموسى ومن معه سيكينا سيستي تنبي النبي موسى دواني كتالدش واتومو منيه قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أن تتد مكافن كذو لباين كازو تباين كافن كذو فرعون أن تتد مباين كازو كما كاجاو من مسألة مسألو لي سوراك كم في باين كيوم سواء غا مچني كو غا جداني كو غا ونابو تو بي أكي نفي دو وجه حديثي مالمي سكتشي أبنى أكي نفي وسرق شكيم مالمي سكتشي أبنى أكي نفي da shu'umcin da yake tattare da mace shi ne mutum ya auri macen da ba ta da kirki wacce ainihin take salitsatul lisan bai kaifin harshe marar mutunci wacce za ta riƙa gaggaya masa maganganu wanda kullum ya doso gida kafin ya shiga gida gaban sa yana faɗuwa bai san irin tarayyar da za ta yi masa ba hakanan gidan da yake da kunci da mutum baya samun walwala a cikinsa ko gidan da yake tattare da matsaloli yau ka ji kwanan ya fashe yana yoyo gobe ka ji abin nan ruwan gidan ya tsaya ko ka ji wani abu ya faru wanda zai sa zaman gidan ya zama masa da matsala sannan abin hawa wanda yake marar biyayya kamar dokin da yake mai yawan tutsu mai yawan fada wanda baya biyuwa ga wanda yake mai shi to suka ce wannan shine abin da ake nufi da asho wasu kuma suka ce abin da hadisin yake nufi yana nufin in akwai wani abin da mutane suka fi yin canfi a kansa su ne waɗannan guda uku domin ya zo a wasu lafazi in yakun ash-shu'bu fi shay'in fa fi thalathin in yakun ash-shu'bu fi shay'in fa fi thalath in har akwai canfi a cikin wani abu to abu uku ne malami suka ce ana nufin in akwai wani abin da mutane suka yawanci canfewa su uku ne akwai mace akwai ainihin gida akwai kuma ainihin abin hawa to amma ba wai yana nufin cewa Allah yana ba mutum arziki ko ya hana shi saboda wata ba ko saboda wani arziki daga Allah subhanahu wataala yake shi yake azurta wanda ya ga dama inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shike ba da wanda ya ga dama ya hada wanda ya ga dama amma babu maganar wata mace mai farar kafa ko mai bakar kafa ko jan kafa wanda ba gaskiya bane wanda ana iya rashin dace yana samu kuma in ya aure samu ya ja da baya to in ba mai imani bane mai akida mai tauhidi sai ya jingina abin zuwa ga wannan auren da yayi ko in yana wani gida ya tashi ya sake wani gida sai ga abubuwa kuma suna ta caccanzawa dukiyarsa tana ja da baya sai ya dauka wannan gidan da ya koma shi yake ja masa wannan matsaloli ko a cikin sunan Abi Dawud wani mutum da ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da suna zaune a gidansu sai suka canza gida suna canza gida shikenan sai ya zanto dukiyarsu ta ja da baya kuma aka yi riga samu mace-mace ba a cikin zuriyar to shine sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku saki gida malamai suka ce abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce saki gida domin in ya zauna a wannan gidan to aqidarsa za ta iya lalacewa zai zama duk abin da ya same shi sai ya danganta shi da wannan gida to sai ya saki gida ya gani idan abin ya ci gaba da samun shi kaga zai fahimci cewa abin nan ba wai zan yana zaune gida kaza bane wani abu ne daga Allah subhanahu wataala wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah menene hukuncin wanda ya fito boka ko dan tsubbu a cikin film ko drama kuma menene hukuncin wanda ya je wajensa da kuma wanda ya shirya film din ko drama kamar da muka faɗa shi film karan kansa babu wani abin da zai saka ci haramun ne dan an shirya drama ko film abinda zai haramta shi shine abinda za a yi a cikin sa ko kuma irin yadda za a yi shi a hadin maza da mata kawo mai mata a cikin wani shiga mara kyau da tabarruji da nuna kwalliya da sauransu wannan shine zai haramta abin amma ba wai shi karan kansa abin ba to duk wani abin da yake haramun ne mutum ya yi shi baya halatta dan yana dan fim ya yi shi baya halatta mutum dan yana fim ya rika kalmomi na kafirci ko ya zagi Allah ko ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi addini ko ya rantse da gunki wai dan yana fim wannan baya halatta dan malamai sun yi fatawa akan cewa haramun ne mutum ya yi irin wannan dan ya fito a wani kafiri ko shikenan ita kafircin da kafirin yake yi wannan baya halatta sai dai zai zama kafiri na gaske in ya fito a kafiri a malamai suka ce a wanda ba zai kafirta shi ba dan ya fito a kafiri yayi abinda kafirai suke yi ba za a ce ya kafirta ba duk da bai halatta ya hakan ba amma ba za a ce ya kafirta ba domin abinda yake yi ba yana danganta shi ne da kansa ba yana danganta shi ne da wannan kafirin Sheikh Salih Muhammad Salih Al-Uthaymeen yayi wannan fatawa yayi wannan magana a cikin fatawansa da kuma cikin littafin liqa'ul bab al-maftuh cewa wannan ba zai kafirta mutum ba dan yayi magana kafirci a cikin fim kamar yadda dan ya saki mata a cikin fim matarsa ta saku wannan ba za ta saku ba yace to tunda ba za mu ce za su saku to haka nan kafirci inda za mu ce matarsa za ta saku kenan in yayi magana kafirci ba ya kafirta saboda ba kansa yake danganawa abin ba da yana dangana abin da zuwa ga kansa shikenan sai abin ya bi shi ko da a cikin wasa ne ko da a cikin wasa ne inda yayi abin ya danganta shi da kansa ya abin nan ya abin ya tabbata to saboda haka wanda yaje gurin sa shi ba nafsin shay shi ba hukuncin duk ɗaya ne ai ba gurin bokan ba yaje ba shi shi wannan nafim ai ba bokan bane wani shirman sa yake saboda haka wanda yaje abin sa ya fi abin ya fi sauki akan shi da yake fitowa a matsayin boka din yana wasu maganganu inda ce zai fito a matsayin boka din wasu maganganu ba zai yi maganganu irin wanda za su nuna kafirci ba to da sauki amma ba yi wani maganganun da ba a yadda yi su ba wannan baya halatta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين
نعم akwai wani da ya kamata an sa masa yake cewa yayi alkawari shine bakance cewa in Allah ya bashi miliyan 2000 afwan in Allah ya bashi miliyan 10 na COVID-19 to zai yi azumi 1000 kuma Allah ya bashi kudin to yanzu me ban san me yake so ba yana so in ce kai ya yi dubu saboda ka dole ya yi dubu idan ba haka ba sai mayar musu da miliyan ɗinsu 10 kai a kura da dasu duk mutumin da ya bakance man nazara an yuti Allah falyuti'hu haka da bici duk mutumin da ya bakance zai wa Allah da'a to sai yayi da'a abin da yake na saban Allah shi aka hana kuma wanda ba bakance bane da ba zai iya ba zai iya azumi 1000 a kwana nawa ne haka zai yi ta yi akwai cikin ƴan uwa masu sauraro wanda yake cewa a jiya na yi maganar hadisin iftaraqatul yahud wanda yi magana a kan rarrabuwar yahudawa da nasara da kuma musulmi to ya ce na ce yahudawa sun rabu 72 nasara 71 maimakon 71 yahudawa 72 nasara 73 musulmi so in ba na faɗi haka to cikin tuntuban harshe ne wanda ba shi ne sahihin ba hadisin shi ne wanda iftaraqatul yahud ila 71 firqa وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة فكثير يهود 71 نصارى 72 مسلمين 73 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadab yansilun, har sai an bude ya'juj da ma'juj wanda za su rika gangarowa daga kowane tudu. Wa qataraba al-wa'd al-haq, al-kawari na gaskiya ya matso kusa. Fa idha hiya shakhisatun absar alladhina kafaru, sai kawai kaga idanun waɗanda suka kafirta sun fito sun yi zuru-zuru, suna cewa ya wailana, ya kai can mu, qad kunna fi ghaflatin min hadha, lalle haƙiƙa mun kasance cikin gafala daga wannan rana. Bal kunna zalimin, a mun dai kasance azzalimai. Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin cewa idan alkiyama ta matso, Allah subhanahu wa ta'ala zai bude wannan ganuwa da take tsakanin mutane da ya'juj wa ma'juj, kuma su fito min kulli hadabin yansilu, suna gangarowa daga kowane tudu. Wanda yana nuna yawansu, cewa suna da yawan gaske, kuma kamar yadda muka karanta hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nuna cewa da su ne za a cika wutar jahannama. Sannan min kulli hadabin yansilun yana nuna gaggawarsu, yana nuna gaggawa wanda a lokaci kankani za su mamaye garuruwa su tabarna, za su fito da yawa, sannan ga su da gaggawa sosai, kuma za su rinjaye mutane. Yana daga cikin alamar yawansu, kamar yadda zo a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan suka biyo ta buhairati tabariya, wato tekun tabariya wanda yake cikin kasar Jordan, na farkon su za su zo kafin na karshe su zo, na farkon sun shanye shi, na farkon na karshe in su zo su ce da nan akwai ruwa, wasan cewa ƴan uwansu ne da suka fara zuwa har suka shanye shi, ba saboda yawa. Za su bawaye duniya, za a rasa yadda za a yi da su, barnarsu za ta hagame ko ina da ina, ba kuma wanda zai iya fitowa ya tunkare su zai da yaƙi. A cikin sahih Muslim akwai hadisin An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake magana akan shar'a bin ashraqu sa'a, alamomin tashin alkiyama. A ciki ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zo batun ya'juj wa ma'juj, lokacin da suka fito min kulli hadabin yansilun, Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wahayi zuwa ga Annabi Isa alaihi salam domin a lokacin ya sauka, sai ya ce da shi ka fito, sai ya ce da shi na fito da wasu daga cikin bayina, su ne ya'juj wa ma'juj, la yadani li ahadin bi qitalihim, ba wanda zai iya yakar su, don haka ka kwashi bayina, wato al'umma ta musulmi a lokacin, Allah ya ce kwashe su su je su fake akan dutsen Tur. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sako ya'juj wa ma'juj min kulli hadabin yansulun wa hum min kulli hadabin yansulun, da farkon su zo su wuce kan wannan buhairatu tabariya su shanye ruwan da yake cikinta, na ƙarshen in sun zo su ce laqad kana bi hadhihi marratan ma, a da can akwai ruwa a gurin nan. Sannan su tafi har su je wani dutse da ake kira Jabalul Khamar, shi ne wani dutse a Baitul Maqdis, a nan ne za su rika cewa laqad qatalna man fil ardi, sun zo sun ga fayo mutane saboda tsoro da an gudu. Annabi Isa ya kwashi musulmi an hawo duwatsu, sai zo su samu gari ba kowa, sai ce lalle duk wanda ke bayan kasa mun gama da shi, mun kashe su, saboda haka yanzu mu zo mu yaƙi waɗanda ke sama, mun gama da na ƙasa mu yaƙi sama na sama. To a lokacin za su fito da kibansu su ta harbi, suna harbawa sama, sai Allah subhanahu wataala ya yi ruwan jini don su ƙara jin cewa to shikenan na saman ma mun kashe su. Annabi Isa alayhi salam da mutanen da suke kan dutsen Tur zai zama sun shiga cikin wani ƙangi, sun shiga cikin wata wahala saboda ba abinci, a har ya kasance Annabi Isa alayhi salam ya shiga addu'a. A daidai wannan lokacin da ka ba wa mutum dinari 100 gara ka bashi kan bujumin sa domin ya samu abinci wannan kudi in ya karba ba zai masa amfani ba saboda ina yake da ikon da zai sauko har ya sayi abinci da shi ka bashi abinda zai ci yafi masa ko da zaka bashi to a lokacin annabi Isa alayhi salam da mutane da musulmin da ke tare da shi babu abinci kuma sai a koma ga Allah da addu'a sai ya ita addu'a sai Allah subhanahu wataala ya aiko da wasu tsutsotsi wanda suke shiga hanci da kafa da baki to a lokacin za su zo su yi ba mai waɗannan ya juju ba juju a wuyayensu har su ga sun halaka su waye gari sun yi mutuwar kwaf ɗaya duk sun mutu gaba ɗaya a lokaci guda to daga nan Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Isa izini ya sauko shi da mutanensa su sauko sai ya zanto babu kuma gurin da za su rayu saboda gaba ɗaya gawawwaki ne ko ina babu ba masaka tsinke sai kuma warin gawawwakin da yake tashi ya cika ko ina to nan ba annabi Isa alayhi salam ya daga hannu da shi da sahabbansa su yi addu'a sai Allah subhanahu wataala ya aiko da wasu tsuntsaye manya-manya masu kamar wuyan irin raƙuman nan masu tozo biyu ba haka tsuntsaye za su zo sai su yi ta cafar waɗannan gawawwaki na ya juju wa ba juju suna zuwa suna zubar da su inda Allah subhanahu wataala ya umarce su to kuma gashi yanzu an kwashe gawawwaki to amma har yanzu ƙasa ko ina gashi nan caɓa-caɓa da burbushin gawawwakin da jini da guri dai ya lalace ba kyakkyawan mahalli kuma da ɗan adam zai rayu to nan ma kuma Allah subhanahu wataala sai ya aiko da ruwan sama ba makon ruwan saman da babu abin da zai tare shi rufi na ƙasa ba zai tare shi ba ballantana kuma na tanti ko kuma na gashin dabba ba babu abin da zai tare wannan ruwan zai sauka ko ina sai zato ƙasar ta koma kamar madubi tana haske ta Allah subhanahu wataala ya wanke ta to a lokacin kuma Allah subhanahu wataala zai saukar da albarkarsa bayan ƙasa albarka ta mamaye ko ina da ina har ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fa yawma idhin ta'kulu al-isabatu min ar-rumanati wa yastadhilluna bi-tihfiha a ranar a wannan lokacin mutane masu yawa za su samu rumman an san rumman itacen rumman to za su samu jama'a masu yawa su ci rumman guda daya ya ishe su kuma bawar rumman din rabinsa za su iya yin inuwa da shi masu saurin girmansa Allah ya albarkaci kayan marmari a lokacin wa yubariku fi rizq hatta inna al-liqhata min al-ibil latakfi al-fi'am min an-nas sannan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin nono har ya zanto nonon raquma da cikin shayarwa za ta iya ciyar nonon ta zai iya shayar da jama'u masu yawa na mutane sannan walliqhata min al-baqar latakfi al-qabilata min an-nas sannan kuma saniya mai shayarwa ita ma idan aka tatsi nonon ta zai ishi kabila guda sannan walliqhata min al-ghanam latakfi al-fakhdh min an-nas sannan akuya ko tinkiya guda ɗaya wacce ke shayarwa aka tatsi nonon ta duk gida kowa zai shaya koshi to mutane suna cikin rayuwa cike da ni'ima da albarka sai Allah subhanahu wataala ya aiko da wata iska mai kanshi mai dadi sai ta garbura dukkan wani mu'mini dukkan wani musulmi wa yabqa shararun nas sai zanto a bayan ƙasa banda a shararai babu abin da za su yi saura a ciki to wadannan shararan kuma a kansu ne alkiyama za su tashi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa iqtaraba al-wa'du al-haq wato tsakanin fitowar ya'juj wa ma'juj da tashin alkiyama babu tazara har ba a wani hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito cewa tsakanin alkiyama fitowar ya'juj wa ma'juj alkiyama kamar mace ce da ta yi ciki cikin ya tsufa sai dai kawai ba an karba a ji ta haihu sha wacce har ta haihu eh ta haihu saboda lokacin ya matso babu wani abin da ya rage sai haihuwar to haka ne ita ma alkiyama da zarar sun zo to kamar mace ce mai ciki ta shiga watan ta tara saboda ka kowane lokaci tana iya ta haihu to shine abin da Allah subhanahu wataala nan yake gaya mana waqtaraba alwa'du alhaq ba'ana idan aka bude Ya'juj wa Ma'juj to zuwan su alama ce ta cewa al-wa'd al-haq al-kawari na gaskiya al-kawari na gaskiya ya zo ana nufin ranar al-kiyama wacce Allah subhanahu wata'ala yayi wa mutane al-kawarin zuwanta wanda cikin ta ne Allah subhanahu wata'ala zai tashi dukkan bayinsa da suke kwance cikin kabari domin yi musu hisabi da sakamako saboda haka idan waɗannan abubuwa duk suka faru da alamu al-kiyama daga ciki akwai bayyanar su Ya'juj wa Ma'juj to alama ce ta kusantowar al-kiyama kamar da Allah ya ce iqtarabatis sa'a wa shaqqa al-qamar to wannan al-wa'd al-haq da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da al-kiyama taraba wa'd al-haq taraba wa taraba wa'd al-haq al-wa'd al-haq al-kawari na gaskiya ya kusanto da yawa malamai sun ce al-kiyama ake nufi kamar Abdullah dan Abbas kamar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam da Ar-Rabi ibn Anas kuma wannan shine tafsirin Ibn Jarir al-Tabari haka nan al-Wahidi Abu al-Hasan al-Wahidi da al-Qurtubi da Ibn Kasir da Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di saboda sun fassara al-wa'd al-haq da cewa al-kiyama ake nufi al-kawarin Allah gaskiya ne yayi al-kawari sai ya faru saboda me saboda shi yake iko da komai babu wani abin da yake fin karfinsa kana iya yin alkawari kuma ka zan mai gaskiya amma kuma ya zanto alkawarin ya ki tabbata saboda ka kasa cika alkawarin ba ka da ikon ka cika wani abu ya zo ya shigo wanda zai hana ka cika alkawari to amma Allah subhanahu wa ta'ala alkawarinsa bai tabbata ne shi yasa alhaqu din yana iya daukar gaskiya kuma ya daukar tabbata wato alkawarin da yake na gaskiya ne kuma matabbaci wanda sai ya faru babu makawa to idan alkawarin Allah ya tabbata shine ranar alkiyama fa idha hiya shakhisatul absar alladhina kafaru sai kawai kaga idanun wadanda suka kafirta sun ainihin sun yi zuru zuru sun fito sun yi zuru zuru saboda alamar tsoro anan malamai sun yi magana akan hatta din can da muka karanta hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa bi kulli hadabin yansilun hatta dinnan ina jawabinta har sai an bude har idan an bude Ya'juj wa Ma'juj to me zai faru to wasu suka ce jawabinta shine waqtaraba alwa'd alhaq idan aka bude Ya'juj wa Ma'juj to alkawarin gaskiya ya zo ya kusanto sai zama waqtaraba wa'd alhaq alwa'd alhaq shine jawabin hatta to amma jawabin hatta yakan zo da wawu tunda nan ba ce iqtaraba wa'dul haqq ba domin wata kila a gwarugwarin larabci kamata ya ce a gwarugwarin larabci hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun iqtaraba wa'dul haqq a cire wannan wawu da atifa din to ba sai ga wani wawu shi yasa wasu suka ci to ya aka kawo kuma in har iqtaraba wa'dul haqq shine jawabin hatta din har idan aka bude Ya'juj wa Ma'juj iqtaraba wa'dul haqq shi zai zama ansar to ya kamata ya zanto babu wawun din to shi ba su cewa haka din ne suka ce a'a ai akan iya sanya wawun tsakanin jawabin hatta din tsakanin hatta da jawabin ta akan iya sa wawun wawun da yazo a cikin alqur'ani hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha hatta idza ja'uha kuma aka ce wa futihat wanda ma'anarsa hatta idza ja'uha futihat abwabuha amma an kara wata wawun a gurin ko falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu kaga falamma aslama ya yadda duk annabi ibrahim da dansa suka sallama wa Allah wa tallahu lil jabini ya kwantar da shi akan goshin sa yana shirin yanka shi wa nadainahu sai muka kira shi amma ga wata wawun ta zo da ita ce jawabin lamma din aka ce wana dainahu wanda ba dan sa dainahu sai muka kira shi an ya Ibrahim wasu suka ce a jawabin lamma din a jawabin hatta futihat yana nan gaba zai zo shine fa idha hiya shakhisatul absar alladhina kafaru qa ya wailana akwai qalu da aka shafi a gurin ana qalu ya wailana to qalu din shine jawabin ta wanda aka shafi ra'ayi na farko shine mafi yawan malamai suka tafi akan sa amma ibnu qutayba al-wahidi da sauransu ra'ayi na biyu kuma shine ra'ayin basriyin wadanda suke ganin cewa za a iya kawo wawun tsakanin jawabin hatta da tsakanin hatta da jawabinta. Allah ce fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru, sai kawai kaga idanuwa waɗanda suka kafirta sun fito sun yi zuru-zuru, fitowar ido yayi zuru-zuru alama ce ta tsoro, alama ce ta firgici, ta yadda mutum ma har zai kasa kimta idansa. Muna gani a rayuwar mu ta yau da gobe, idan wani abu ya zo wa mutum kwatsam bai kuma tada hankali, za a ga idansa sun fito sun yi kwala-kwala, kaga alama ma ko kimta ido baya yi, saboda yadda abin ya babaye shi kuma ya zo mishi da wani yanayi na ban tsoro. To shi ne anar fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru. Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, kada kai tsammanin Allah, kada kai tsammani Allah ba ya da masaniya game da abin da azzalimai suke yi. Innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, yana jinkirta su ne, yana saurara musu ne kawai zuwa ranar da idanuwa za su fito su yi zuru-zuru. Muhti'ina, suna masu gaggawa. Muqni'i ru'usihim, suna masu daga kawunansu, daga kawunansu sama. La yartaddu ilayhim darfuhum, idanunsu baya ko kimtawa. Wa afidatuhum hawa, zukatansu kuma sun zama fanko saboda tsananin tsoro. Sauraka, in tsoro ya yi tsoro, to mutum yakan gigice ko kimtawar ido sai ga ya daina yi, sannan kuma ya fito da idansa kwala-kwala. To haka nan idan alkiyama ta zo ma waɗanda suke ƙaryata ta zo musu bagatatan, to haka za ka ga idanuwansu. Fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru, ya wailana, ay yaquluna ya wailana, suna cewa kai can mu. Alwailu shine alhalak wal azab, suna kirawa kansu hallaka, suna kirawa kansu azaba. Idan mutum ya shiga wani hali na takaici na nadama, shi da kansa zai riga kirawa kansa halaka, yace na mutu, na lalace, na gama yawo. Shi da kansa zaka je na kira kansa wasu musibu, saboda yanayi na takaici da nadama da ya shiga a lokacin da nadamar kuma ba za ta amfane shi ba. Saboda su da kansu za su riƙa kira wa kansu azaba, su riƙa kira wa kansu halaka. Ya kai can mu, qad kunna fi ghaflatin min hadha, haqiqa mun kasance cikin gafala, mun kasance cikin gafala game da wannan, wato game da wannan rana. Gafala, abinda ake cewa gafala shine abinda ake tuna maka amma kuma ka yi buris, ka ɗauke kai, ka ƙi kawo shi ma a ranka, gashi kuma ana taimaka maka magana a kansa. To watsi da abin da ya kamata a ce ka kula da shi, ana gaya maka shi, kai watsi da shi, ita ke kira gafala, ba ita ce mantuwa ba. Kamar mutum ne da abu a gaban shi ya rintsa idansa, kaga yana da ikon ya ga abin, da zai buɗe idansa zai gan shi tunda yana gabansa, amma sai ya zaɓi ya rintsa idanunsa. To wannan ita ce gafala. Saboda Allah subhanahu wataala da ayoyinsa da gargaɗin manzanninsa yana ta gaya mana alkiyama tana nan tafi, tana nan tafi. Amma ɗan adam sai ya yi buris, ba wai dan ba a gaya masa ba, ba wai dan ba ya zuwa kunnensa ba, yana ji amma kuma ya yi sake, ya yi watsi da abin, ya ji kawai bai ji ba, ya gani bai gani ba. To shi yasa a lokacin suka ce qad kunna fi ghaflatin min hadha, haƙiƙa mun kasance cikin gafala game da wannan ranar. Alkiyamarka ita ce mutuwarka, kuma kada ka lissafta, kada ka duba tsawon shekaru na duniya, ka duba tsawon shekarunka kai a matsayinka na ɗan adam. Duniya tun kafuwarta zuwa yau shekaru ne masu yawa, to kada wannan ya ruɓe ka, wanda duk ba shi da amfani a gurinka, kai naka shekarun su ne masu amfani, su ya kamata ka riƙa dubawa. Ba tsawon duniya ba, ta daɗe duniya za ta kuma daɗewa, a'a, kai yaushe za ka rayu, zuwa yaushe za ka mutu. To kada ka yi gafala a cikin wannan, idan har mutuwa ta zo ta dauke ka a cikin wannan yanayi ba tare da kare da akari da lahirarka ba, to kana cikin waɗanda za su zo suna take ci, saboda zata babaye ka ne, zaka zo kai ma kana dan kunna fi ghaflatin min hadha, mun gafala mun sha'afa mun rabkana ba ma tuna wannan ranar, tare da cewa a baban tunawar suna dan kullun ana fada, kullun ana wa'azi ana fadakarwa ana kira, shi yasa za a nuna musu a ba maganar gafala, kullun gaya muku ake, kullun karantar da ku ake, kullun wa'azi ake muku, kawai ku kuka yi buris kuka yi watsi da masu gaya muku, kuka dauka abin da ake gaya muku ma kamar ba gaskiya ba, saboda ku kuka yi wa kanku, shi yasa sai su ce bal ba haka bane kam kunna zalimi, mun tabbata dai azzalimai, ma'ana mu muka cuci kanku da muka kafircewa Ubangiji, ko muka yi ta sabawa Allah subhanahu wataala, muka bijirewa ayoyinsa, muka bijirewa bautarsa, muka koma bautar wani Allah ba Allah ba, saboda su da kansu su dawo suna yarda da cewa su suka yi wa kansu, su suka zalunci kansu, Allah subhanahu wataala ya ce
innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
Allah subhanahu wa ta'ala ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi, lalle ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba, hasabu jahannama, kiraran mutar jahannama ne, antum laha waridun, to makamashin wutar jahannama ne, antum laha waridun, ku masu shigarta ne, law kana haula'i alihatan ma waraduha, da a ce waɗannan da kuke bautawa ababen bauta ne na gaskiya da ba su shige ta ba, wa kullun fiha khalidun, da ku da su duka masu dawwama ne a cikinta, lahum fiha zafirun, suna ƙaraji a cikinta, wahum fiha la yasma'una, alhalin su a cikinta ba sa jin sautin komai. Allah subhanahu wataala ya ce a ranar gobe kiyama, bayan wannan rana ta mamaye dukkan wani wanda ya yi sakaci, ta zo ba tare da ya shirya ba, kafirai sun tsinci kansu a ranar gobe kiyama da take cike da ban tsoro, sai a zo ana gaya musu innakum wa ma ta'buduna min dunillah, lalle da ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba, hasabu jahannama, makamashin jahannama ne, wato da ku da gumakanku duka za a tattara ku a jefa ku ta jahannama. Allah subhanahu wataala ya rura wutar jahannama da su waɗannan gumakan naku, waɗannan duwar watsin ko itatuwan da kuka sassaka kuna bautar su, kuna cewa haula shufa'una inda Allah, su za su cece mu a gurin Allah, ba na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, kuna bauta musu don su kusantar da ku zuwa ga Allah subhanahu wataala, to dukkaninsu za a tattara su a watsa su cikin wutar jahannama ta ƙara ruruwa da su, su zama makamashinta, banda makamashinta na asali wanda Allah ya ce wa quduhan nasu wal hijara, banda makamashinta na asali na manya-manyan gumaguman duwatsu da Allah zai zuba a cikinta wanda zai rura ta da shi, waɗannan su ma za su taimaka wajen rura ta, sannan ku da su gaba ɗaya za ku shige ciki. Wannan dan a tabbatar muku da cewa waɗannan abubuwan da kuke bautawa ba alloli ba ne. Allah subhanahu wataala a ranar gobe kiyama zai tattara dukkan azzalimai da dukkan waɗanda suke ɗan uwansu ne a cikin harkar zalunci ko a cikin harkar kafirci, Allah zai haɗa su gaba ɗaya da abinda suke bautawa ne, ya ce a kai su jahannama. Ushurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Allah ce ku tattara waɗanda suka yi zalunci, wa azwajuhum, da waɗanda suke jinsinsu, ɗan kulab ɗinsu ko irin waɗanda suke ire-irensu. Azwaj ana ba ana nufin mata ba, ce mutum ya yi zalunci kuma sai a ce a taimo matarsa a haɗa su, a'a ba haka ake nufi ba, dan kada wani zai kasassaba ce duk wanda ya zalunci to da matarsa za a hada su a je a kai su a wutar jahannama, saboda Allah ya ce ohshurul ladzina zalamu wa azwajuhum azwajuhum, ana nufin wadanda suke ire-irensu wa idan nufusu zuwijat, shine idan rayuka aka hada kowace da yar uwata, aka hada mushrikai masu bautar rana na kowane zamani su tafi tare da rana, masu bautar wata su tafi tare da masu bautar lata su tafi tare da lata, masu bautar uzza su tafi tare da uzza, masu bautar abin nan wuta su tafi tare da duk abin da mutum yake bauta a hada shi da waɗannan, duk waɗanda suke haka nan masu laifuffuka iri ɗaya, masu cin riba waɗanda su a rayuwarsu rayuwar cin riba ne a hada su da su, masu garkuwa da mutane a hada su guri guda, masu fashi da makami a hada su guri guda, masu satar kudin al'umma su ga siyasa don su yi sata su ma a hado da na farko da na karshe don a tara su guri guda, wannan shine ohshurul ladzina zalamu azwajuhum, haka kowanne na kowanne zamani, wasu su gansu tare da fir'auna, wasu su gansu tare da karuna, wasu su tare da hamana, kowanne waɗanda suka yi mulki suka yi zalunci sai da su cikin tawaga fir'auna, wanda suka yi abinda wanda suke abokan aikin shugaba azzalimi wato ƴan majalisar sa masu masa fadanci suna ƙara zuga shi su gansu tare da su hamana, wanda kuma Allah ya bashi dukiya ya zama dan jari hujja, ya zai ci da gumin jama'a, ya zai shigar da mutane cikin wahala su kuma su gansu a tutar karuna, to haka kowanne mai laifi zai gan shi cikin ire-irensa, shi ne ma'anar wa azwajuhum ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillah, da abinda suke bauta ba Allah ba, Allah ce fahduhum ila siratul jahim, ku kai su kama hanyar wutar jahannama, Allah ce antum laha waridun, ku masu shigarta ne, wato za ku shiga cikin wutar jahannama tare da ababen bautar ku da kuke bautawa ba Allah ba, Allah ce law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha, waɗannan abubuwan da kuke bautawa ai da alloli ne da gaske ba za su shiga ba, da kuna bauta musu ne a matsayin cewa za su cece ku, to yanzu gashi nan an fara zuba su a cikin wutar jahannama kuma an kawo ku an zuba ku tare da su, kaga wanda ya ƙara tabbatar muku da cewa ba ababen bauta bane, wa kullu fiha khalidun, da ku da su da ku da kuka bauta musu da su da aka bautawa gaba daya za ku dawwama a cikin wutar jahannama, wannan aya tana nuna cewa dukkan waɗanda suka yi bauta wani Allah da abinda suka bautawa za a tattara su a hada su a cikin wutar jahannama, to amma mun san cewa akwai waɗanda aka bauta musu ba bisa yardar su ba, kamar yadda Nasara suka bauta Annabi Isa alaihi salam ko ma suke bauta masa, kamar yadda Yahudu suka bauta Uzairu suka ce ibnullahi, kamar yadda wasu daga cikin kabilun Larabawa kamar kabilar Khuza'a suka rika bautar wasu gumaka suna cewa mala'iku ne ƴaƴan Allah saboda suka bauta mala'iku, kamar yadda ake bauta wasu salihai daga cikin bayin Allah na gari ake daukan su ana ba su sifofin Allah ba tare da sun yarda ba, to kaga waɗannan ba za a ce su ma za su tafi jahannama ba, ba za a ce a cikin annabawan Allah akwai wanda zai tafi cikin wutar jahannama ba ko cikin salihai, ballantana kuma mala'iku a ce wasu kuma saboda an bauta musu za su tafi cikin wutar jahannama, to yaya wannan ayat take nufi kenan cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, kenan ba kowa yake nufi ba, shi yasa ayat da za ta zo gaba take nuna cewa waɗanda alladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun, waɗanda su suka zama kalmar ubangiji mafi kyau ta cewa su ɗan aljanna ne ta riga ta tabbata gare su, to waɗannan za a nisantar da su daga wutar jahannama, insha Allah za mu ji abinda kafiran Quraishawa da wasu daga cikin waɗanda suka fuskanci Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kalubalance shi akan wannan aya cewa yana nufin kenan duka wanda aka bauta ba Allah ba zai tafi wuta, da kuma irin ansar da Allah subhanahu wataala ya ba su a karatunmu na gobe insha Allah, abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.